sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Sauraronmu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar to wata kungiyar saka ido ta ce hotunan tauraron dan adam sun nuna cewa a watannin baya-bayan nan an yi matukar inganta ɗaya daga cikin tasoshin nukiliyar Koriya ta Arewa kungiyar ta 38 North wacce ke sa ido kan harkokin soji da harkokin tattalin arziki da harkokin zamantakewa da dai sauransu a Koriya ta Arewar ta faɗa a wani rahoto cewa hotunan da aka dauka daga sararin sama ranar 21 ga watan Yuni sun nuna cewa Koriya ta Arewa ta dada inganta tashar nukiliyar ta Yongbyon. Hukumar leken asirin tabbatar da tsaron ƙasa ta Amurka CIA ta ki cewa komai kan wannan rahoton. Kuma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ita ba ta magana kan abin da ya shafi bayanan sirri. Fadar shugaban Amurka ta White House ita ma ta ki cewa komai da aka tuntube ta. Yan sa'o'i kawai bayan da yarjejeniyar zaman lafiyar da shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da yan tawaye suka cimma ta fara aiki an saba mata kuma kowane bangare na zargin ɗayan da fara kai hari a wannan kasar ta yankin tsakiyar gabashin Afirka mai magana da yawun yan tawaye Lam Paul Gabriel ya zargi sojojin gwamnati da kai hari kan dakarun yan tawaye a bayan birnin Wau bayan sa'o'i 6 kawai da yarjejeniyar ta fara aiki shi kuma mai magana da yawun gwamnati Atani Wake Atani ya gaya ma kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa yan tawaye ne suka fara kai hari har suka nemi uzuri bisa hujjar cewa ba su da kintsatsen jagoranci ba su kuma da takamaiman shugaba to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya amince sojojin tsaron kasar su dawo da aikin fatattakar yan tawaye a fadin kasar wanda hakan ya tabbatar da kawo ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wuta da Taliban na tsawon kwanaki 18. Dama gwamnati ta yi gaban kanta ne wajen tsagaita wuta da Taliban na tsawon mako guda kwanaki 2 gabanin fara bukukuwan karamar sallah ta Eid al-Fitr. Daga bisani shugaba Ghani ya sake yin gaban kansa wajen tsawaita yarjejeniyar da ƙarin kwanaki 10 da fatan hakan zai sa yan tawayen su yi watsi da tashin hankali su rungumi tafarkin tattauna yadda za a kawo ƙarshen yakin to amma tuni yan tawayen suka yi watsi da kiransa suka shiga kai harahari kan sojojin gwamnatin Afghanistan Kasashen Afirka fiye da 10 nazarin fa'ida ko rashin fa'idar amfani da takardar kuɗin kasar China wato yuan wajen yin ajiyar kasashen waje kamar yadda jami'an kasashen suka tattauna a watan jiya a birnin Harare na kasar Zimbabwe amfani da takardar kuɗin China zai sauƙaƙa ma kasashen Afirka biyan kasar China basu sukan da take bin su to amma kuma hakan na kuma nufin dogaro ga wani irin tsarin tattalin arziki da ci gaba da ke dada fuskantar kokonto saboda irin ka'idoji da yake amfani da su wajen yin harka da kasashen na Afirka kungiyoyi magoya bayan kaurar jama'a daga kasa zuwa kasa sun yi zanga-zanga jiya asabar a fadin Amurka don nuna rashin amincewarsu da manufofin shugaba Donald Trump na ba sani ba sabo kan bakin haure hadakar kungiyoyi masu ra'ayin gabadai ciki har da kungiyoyin da suka taimaka wajen shirya babbar zanga-zangar matan nan ta shekaru 2 da suka gabata sun taimaka wajen baza mutane wajen 600 a fadin kasar waɗanda su kuma suka taimaka wajen tara dubban masu zanga-zanga a fadin kasar. A birnin Washington DC, wata ƴar yarinya ƴar shekaru 12 da haihuwa mai suna Leah, wadda iyayenta sun shigo kasar ne ta barauniyar hanya, wanda don haka mai yiwuwa a ta saki yarsu, ta yi wani jawabi mai so sarai ga dukkanin yara ƙanana bakin haure. Wata babbar jami'ar diplomasiyyar Amurka mai kula da yankin Asiya za ta bar ma'aikatar harkokin wajen Amurka a ƙarshen watan nan na Yuli, a daidai lokacin da ake tsakiyar muhimmiyar tattaunawar nan da ƙasar Koriya ta Arewa 'yan makoni bayan da shugabannin ƙasashen Amurka da Koriya ta Arewar suka gana a ƙasar Singapore. Mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka ce za ta yi wato ritaya zan karɓa. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masarun mu assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Bara mun gabatar muku da hirar da wakiliyar sashin Hausa Maryam Atu Muhammad ta yi da shugabar makarantar sakandaren Zannin Gwandu a jihar Kebbi Malama Hawwa Abubakar kan muhimmancin ilimin zamani baki daya musamman ma na diya mata a kasar Hausa. Inda a yankin kasar Hausar al'ada da ma watakil addini ya sa magidanta ba sa son likitoci maza su duba musu iyalansu idan suka je asibiti neman jinya. Amma kuma waɗannan mutanen ba su son saka ƴaƴansu mata makaranta. Malama Hawwa ta fuskanci illar rashin saka ƴaƴa mata makaranta lokacin da ta kai ziyara wani ƙauye, kamar yadda ta gaya Maryam Atu Muhammad.
Abinda zan cewa gaskiya idan an kadiba ta fanni ilimi na ƴaƴa mata ilimin boko. Gaskiya akwai ci baya ƙwarai ƙauyuka nan dai cikin birane da sauki ƙwarai-ƙwarai, amma ƙauyuka gaskiya hayyau akwai matsaloli. Saboda duk lokacin da nite zagaye na makarantun ne, to idan nite ƙauyuka na kan te primary school din su, in shiga azuzuwa in ga yawan mata, in ga yawan maza, sai in ga yawan diya mata cikin makarantun ne ba su da yawa. Kuma na kan te gidan hakimi mu zauna ayi mitin ayi magana na cewa mi yasa azuzuwa in katte kana samun mata ba su da yawa cikin azuzuwa amma akwai maza su adda yawa ciki. To saboda haka in an kadiba ko ta asibitotin mu kidiba bukatotin da aggare mu na mata, kai ka san akwai karanci ilimi na diya mata. Alal misali na te wani gari aiki wata asibiti ne, isko ga mata cikin asibiti sun te au malama asibiti ba ta nan, suna nan suna jira ni shigo cikin gari ni te gidan hakimi ni ce hakimi shi tara min mata nan da nan, an ka same shi da yashi da an ka tara min mata, ni ce musu da yanzu ku ga mata ta asibiti an baro su missa suke zo na wurin nan ba ai musu kuyi, suka ce malama abba ta dafu ba, ni ce daga ina suka suka ce da wani gari aka dauko ta da Gwandu aka dauko ta ta taho nan wannan kauye ta ba su magani ta an malama asibiti. Ni ce to kun ga yanzu abinda naka ba yanzu makarantar ku ta yara can primary school dukku mace nawa a cikin aji, suka ce diyan mana can gona wasu na ta suna da hakin gobe wasu na ta suna mi, ni ce to mi yasa sun ka samu ga matsala. Kun gani inda yanzu cikin garin gana ku diyan ku ba ku bar su daji da yowa haki yowa hakin gobe da mi ba da wala kan ci gara annan kun mata sun taru suna jiran malama sai ta hato da wani gari ta taho ta yi musu allura ta yi mata masu cikakka, ni ce da ba ku samu ga matsala ba. An ka zauna da ni da su, ni ce to yanzu ku mi a shawar da kun ka yake ma kanku don ku yi ta wanka kangi, sannan kuma kun ka diba duk makarantun nan gana ku malamai makarantar ku don ta ba malamai ku guda mace maza na guda uku, da akwai malama mace cikin makarantar gada ko rikon tarbiyyar yara uwa ita ta san tarbiyya kuma yara za su hita hijjin kai ga kananan yara, sun ka doki alƙalin cewa gaskiya su sun ga matsala sun ga ga bambancin rashin sadiya mata boko ni fada musu ka ce lalle sun gano sun gano don haka ɗan Allah ya so daga yanzu su duk inda za a kai sai sun yi ta wanga kangin walakanci sannan su ka ce duk malamin da aka kawo musu bai son zama ga gari saboda mi nace ai ku kun ka bada mu kanku don inda ku tsaya kun sana ku ɗan garin ku su ma'aikatan ku su a cikin garin ku da ba su gurin ku sun ka ce tabbas haka nan don haka diya mata gaskiya ana da buƙatar su tsaya hadde ta fannin koyarwa ta fanni na asibiti gaskiya in mun ka samu uwayen yara sun ka gane wallahi za a ji sauki mai yawa kuma za a ji dadi kware da gaske saboda muna da karancin likitoci mata muna da karancin malaman jinya mata sannan muna da karancin malamai ko haka jami'a matsalolin gada aka samu jami'a da muna da malamai mata waɗanda za su san kimar son ci gaban diya mata da ba a kana mana diyan ba saboda wani lokaci zaki ga bacce tana hulɗa da namiji saboda suna a gaba-gaba amma yan sa mata can gaba-gaba duk wanda an kai ko an so batir bukatar shawa na diya mace yar wata ba mace matsala amma dole a samu hulɗa tsakanin mazan amma yan mata sun ka shiga da yawa duk matsalolin ga duk da aka samu na makarantar ne duk zai mana sauki
banda talauci wani batu da ke tasiri wajen kin saka yan mata har da ma mazan makaranta a kasar Hausa shine fakewa da addini a zaman hujjar kin neman ilimin zamani wataƙil ganin haka ne yasa limamin masallacin unguwar Abakwa Abubakar Imam a jihar Kaduna yayi kira ga musulmi su nemi ilimin zamani yana mai cewa hakan yana da matukar tasiri a rayuwar musulmin Imam Abubakar ya bayyana haka ne a hira da yayi da wakilin sashin Hausa Iliya Kure
karatun boko da ma duk wani karatu na ka karanci wani yare musulunci ya yadda da ka karanci kowani ilimi don ka amfanar da al'ummar ka ka amfanar da addinin ka da wannan ilimin ba boko kadai ba bale ilimin boko da yake a yanzu akwai wallafe da aka yi wanda yake amfanar da addinin musulunci da yawa akwai wanda baya iya jin larabci baya iya fahimtar Hausa amma da turanci an fassara alqur'ani an fassara hadisai an fassara wa'ansu littattafai na fuqaha'u wanda zaka iya koyon tsarki da alwala da ibadar ka da yaren ingiliziya wa kazalika akwai wanda shi kuma bai yi karatun larabci wanda zai iya fahimtar yanda zai bauta ma ubangijinsa yi al'amuran sa na addini ba amma akwai ajamina boko wanda an ka faffasara littattafai kaman su qawaidi ahlari ishmawi iziya da sauran littattafai 40 hadis yanda dai zaka iya fahimtar mu'amala ta ibada da mu'amala ta iyalanka da mu'amala ta makota da yan uwa da abokani da sauran kasuwancinka da sauran dukan al'amurra dai idan kana da ilimin na boko to zaka iya fahimtar addininka kuma zaka iya fahimtar al'amurra na rayuwa da zamantakewa da al'umma waka zalika kowace al'umma akwai buƙatar ka fahimci al'adunta masu kyau sai ka riƙe ka amfanar da taka al'umman da addinin ka da al'ummar ka saboda haka dangane da waɗannan dalilai akwai ma hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya bada umarni ya kuma yadda akan cewa ka koyi duk wani abu wanda za ka amfanar da addinin ka da shi ilimin boko ilimi ne wanda yake ana iya amfanar da addini da shi saboda haka kowane irin al'amari yana da abin da ke da amfani yana da mara amfani hatta da ilimin na addini ai wani yana iya yin ilimin na addini wanda ya shahi larabci amma a ƙarshen ta bai ji tsoron Allah da ilimin ba ilimin nasa bai da amfani kenan shi yasa sara'a sai take cewa akwai ilmun nafi'a akwai ghayra nafi'a ilimi mai amfani na addini shine wanda mutun yayi ilimin yaji tsoron Allah ya bi dokokin Allah ya bi karantar wanda wannan ilimin yake karantar da shi so balle shi ilimin na boko wanda yake shi ma din kazalika idan kai shi tsakaninka da Allah don ka amfanar da addinin ka ka amfanar da kasar ka ka amfanar da al'umma ka wannan yana iya zama wajibi ma ilimin na boko domin yanzu ba za ka iya zama gwamna ba baka da ilimin boko, baka iya zama dan majalisa, baka da ilimin boko, baka iya zama chairman, baka da ilimin boko, baka iya zama shugaban kasa, baka da ilimin boko. To in baka da ilimin nan na boko, ya zaka iya ka iya amfanar da al'ummar ka da addinin ka da jama'ar ka? Bai yiwa. Shi ilimin boko ma yanzu ya ma wuce a ce halal, wajibi ne mu tabbatar cewa mun tsaya mun yi shi, mun kuma koye shi don mu ciyar da addinin mu da al'umman mu da kasan mu da jama'an mu gaba. Maganar cewa karkata ga duniya, akwai da yawa waɗanda ba su yi ilimin na boko ba, ba su yi ilimin ba na addini, to sun karkata sun koma zuwa ga duniya. Sannan akwai waɗanda yake ilimin ne suka yi na addini a yanzun da muke, amma ilimin nan na addini ne, na alkur'ani ne, na larabci ne, amma duniya suke nema da shi. Saboda haka maganar cewa ai ilimin boko ana karkata a duniya ne, ya danganta daga shi dan adam din, irin yanayin rayuwansa da ɗabi'unsa da burace-buracensa. In na duniya ne kawai ko ilimin na addini yayi ko na bokon yayi, to zai karkata ne a duniyan kawai. Amma idan mai kishin al'umma sane da addininsa da kuma ainihin dukkan abinda zai kawo masa ci gaba da al'umma sa, babu shakka don yayi ilimin boko, ko da zalla ilimin bokon kadai ke gare shi, ba zai sa ya karkace ya koma zuwa ga duniya ba. Musamman in yana hulɗa da su masu ilimin addini, ko yana sayar littattafan da suke karantar da ilimin addini, sai ya fahimci ga yanda zai tafiyar da rayuwarsa, hulɗarsa da al'umma da mu'amuloli da sauransu. Wannan ne ban yadda cewa shi ilimin bokon yana iya sa mutun ya karkata a duniyan ba, domin bayan baka manta ba, ai mun yi bayanin da ilimin bokon kana iya sanin addini, kana iya fahimtar addini, har ka tsaya a gaban mutane bokon ne ka karanta, ka fasara alqur'ani, kai musu bayani.
Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane, dan duniya da gobe kiyama, mu tabbata ko wannan ba shi da ilimi, ba mu da ga tsiri ba sai ba da shi da jaki
ni na
daga jihar Katsina. Kuma wata kungiya mai zaman kanta mai rajin ci gaban ilimi da ake kira 4+4 da turanci, ta ware naira miliyan 2 a zaman gudumawa ta na ganin mutanen da basu samu damar ci gaba da karatu ba tun suna yara, ko kuma san ma basu yi karatun ba su koma makaranta. Da rahoton da Zaharuddin Sani ya yi koma na daga yankin.
Jigona wannan kungiya ta 4+4, Alhaji Ibrahim Balafultuwa ya ce ita wannan kungiya ta su ta yi zama da waɗannan matasa domin maida su makarantu domin ci gaban su.
Mun zauna da su
ko ranar Ladin nan ma mai zuwa, za mu saki zama da
cewa wanda bai da karatu yana neman karatu zai je karatu, to mun dauke za mu taimaka mishi da kuɗin uniform da kuɗin school fees, duk abin da za a biya, wanda za mu ga cewa sun koma suna karatu maimakon su zo suna yawon garari kuma ana rikici da su, wannan ba gaira ba dalili, kuma sun yarda da wannan abubuwan. So da haka shi sanya wannan ita tana daga cikin manufar za mu yada ta ko ina.
Shi kuwa shugaban kungiyar ta 4+4 na jihar Katsina Alhaji Rabiu Isa cewa yayi dole ne iyaye su miƙe tsaye, kada su tsaya jiran gwamnati komai sai ta yi musu, a inda yace sun yi wata kididdiga,
wato wanda suke da matsaloli akan jarabawa da suke, ya nuna cewa duk da muka samu yara, akalla mun samu yara wajen kusan 500 da wani abu a wannan lokaci. Da muka duba takardun su magani, mafiya yawan su yaran nan dikir zaka samu wanda yake da credit guda daya. Muka nemo a local government education da kuma zonal education, muka ce to muna so su taimaka mana da yara malamai waɗanda yake muna so mu gurume waɗannan yara, mu ga shin wani irin taimako zamu iya ba su yanda za su farfado da ilimin su, su samu su ma su tafi makarantu, domin ka kyale waɗannan yara su ne suke zama irin waɗannan hoodlums, muka kyale su babban matsalar da za a samu kenan wurin. Wannan yasa muka zo muka zauna tare da waɗannan malamai, suka ce za su ba da nasu gudunmawai.
Malama mai rago shi ma cewa
wasu ba su yi ko firamare ba su je ba, amma mun same su mun ce ma iya ya za mu yi, mun same shi mun masa magana ya ce to sai dai duk wanda zai iya ya fara daga class 5 ya samu ya shekara daya a bashi takarda, ta ya gama ya kammala sai firamare sai dai secondary. Shi kuma mai jagora wannan tafiya Alhaji Ibrahim Balafuntuwa ya dauki ɗaya ne zai musu uniform, admission din su, duk abin da ya faru na dangane da makaranta zai musu zai ba.
Da kuka ga su shirye amsar wannan gayyata ta ku da kai, na ganin cewa ita makaranta ila ana fara tun daga wasu shekaru, yanzu mutum ga sha kai wasu shekaru, yanzu kuna so ya koma, kuna ga sun ko shirya an san wannan gayyata ku na koma makaranta?
Eh to gaskiya wasu sun amsa, wasu kan ba su amsa ba, domin Allah.
Sakataren ilimi na karaman hukumar Fultuwa Alhaji Muntar Magaji ya ce za su ba wannan tsari goyon baya domin ilimi ya ci gaba da haɓaka.
Wannan tsari ne mai kyau alhakika, karancin ilimi shi
yake jawo wancan tsarin da ake gani na bangar siyasa sai ga cewa wanda kake yi mawa kai ma an ka zo kai karatun nan kana iya kaiwa kamar shi ko ka wuce fa ka babu dalilin da zai saka je kana wata bangar siyasa mu a karamar hukumar huntuwa cikin yadda Allah baka da wata primary da za a kawo wani wanda ya bar karatu da ya dawo zai shiga a ce ba za a shiga ba babu kila su waɗannan waɗanda ake so a dawo da su makarantun nan za ga shekarun su kila san dan ja ba kamar irin nan aji ya fara shiga makaranta akwai wani aji na musamman da kuke sa su a duk muna sa su saboda a yawan girman jiki ba shi bane ba basira sakamakon ko mu din aidar girman mu muka tai makaranta shi tsari na ilimi musamman in ka daga ka wuce primary zaka tarar mutum uku ne a cikin guda in ka shiga aji zaka tarar mutum zai samu wanda suke shekaru iri daya da wanda suka daga shekaru da kuma wanda basu kai shi ba shi dai kuke da ku an shi bukatar su waɗannan kungiya kenan ai fiye da 100
Alhaji Isa Yusuf Funtuwa na kwalejin kimiyya da fasaha ta Dai ya ce kafin a maida waɗannan matasa makaranta dole ne ƙararru akan ilimi su yi nazari mai zurfi akai
maida mutum makaranta ba dai ya bata yana da kyau amma kafin a yi haka masu ruwa da tsaki a fannin ilimi su fara dubawa su gane me ya sanadiyar da wannan mutum ya bar makaranta saboda wa'in suna barin makaranta saboda iyayensu da suke ɗaukar ɗawainiyar iliminsu sun mutu to wani zai bar makarantar daga nan wani saboda makarantar da yake ya dan samu wata matsala tsakanin shi da malami ko kuma wani abu ya gudu wani kuma rashin wadata na iyayen su ma yasa ya gudu wa'insu kuma saboda su kansu su ne masu nemo abubuwan da iyayen suke amfani da su domin a rayu a cikin gidan so irin wannan abubuwan idan aka zo wani kuma shaye-shaye yake na kwayoyi saboda haka har ya bar wurin so kafin ai irin wannan abubuwan wanda suke a bangaren ilimi sai su duba su ga cewa wannan abu ne ya hana shi ai mishi interview a gano cewa wannan abu ne ya haifa ya bar makarantar da to in aka gano to kuma a wani aji ya bari shin a primary ne ko ko a secondary dole sai an gano irin wannan
a samu tattaunawa da wasu daga cikin matasan da ake so a maida zuwa makaranta domin samun ilimi da zai kawo ci gaban rayuwarsu
sunana Sani Bala Mafarauci
akwai wata kungiya da ake cewa 4+4 wanda ko kuna cikin waɗanda suke zuwa suke tada hayaniya a lokutan da ake harkokin zaɓe ko kuma irin makamantan sa musamman irin ofisoshin jam'i shin suna so su maida ko makaranta ka shirya koma makarantar
gaskiya kamar yanda naga wato wata kungiya naga ya sanya suka tuntube mu domin mu daina wannan daba da shaye-shaye dama mu ni na yadda cewa jahilci ke kawo wa'innan abubuwa sai ga wannan kungiya kuma da tazo take ce mana mu zo mu koma dauki nauyin mu koma makaranta har muka lura da cewa ilimin yana da amfani a gare mu domin manya abin tsawon shekaru dai ba mu ga inda abin ya kai mu ba
an ce makarantar primary za a kai ka matsayin yadda naga shekarun kamar sun kusa 20 zaka iya zuwa makarantar primary
na yadda mahanna
sunana Musa Yahaya kamar yadda wannan kungiya take muna ganin ta kan hanya muna gani muna abin nan to kuma ana ta magana popular school za ta ci da kuma da mu makaranta muka zo mu ga menene za a yi da makaranta menene za a yi to shine kuma sai muka zo suka ce za su yi mana uniform bayan an yi mana uniform kuma za a kai mu primary mu je aji biyar daga nan sai mu ida sa
ina ganin ka kamar da ka da girma za ka iya zuwa primary nan
eh zan je saboda wa'inda ma mu muke zuwa muna musu bangan nan ba su yi mu ba kuma mutane ne mu wa
Zaruddin Salifu Tuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya
Makon jiya mun kawo kashin farko a hira da Yusufu Harande yayi tare da kwamishinan ilimi na jihar Yobe Mamman Lamin dangane da kokarin da hukumomin jihar suke yi na sake farfado da harkokin ilimi biyo ba mummunar koma bayan da sashin ya fuskanta sakamakon rikicin Boko Haram a yankin ga ci gaban hirar
akwai sansanin yan gudun hijira waɗanda da dama wasu iyaye da ƴaƴansu sun tare a wannan guri a wani irin tsari kuke da shi ganin cewar yaran nan an bi su har sansanin gudun yan hijira an ba su nagartaccen ilimi
a yanzu haka a wayannan sansanin yan gudun hijira muna da makarantu wayanda ana koyar da su yan primary da yan junior secondary kuma alhamdulillah kwanan nan gwamnatin tarayya har ta yi wani gaba a tsakanin wayannan makarantu na IDP camps din nan kuma mun tura yaran mu sun je sun yi competition har nationally kuma yara wajen ina ji ba 11 ba 10 suka je suka samu farashi ko prizes a wannan competition da an kai su har Abuja vice president ya mika musu wayannan kyaututtuka na gatsan da suka yi da suka ci. Kuma a yanzu haka alhamdulillah wasu wayanda suke wayannan camps sun koma garuruwansu, kuma mun bude makarantunsu ana koyar musu yanzu a gidajensu o garuruwansu wanda da saboda Boko Haram aka rufe suka gudu suka zo gurin da akwai dan kwanciyar hankali. To amma yanzu yawanci sun koma garuruwansu kuma mun bude makarantunsu nan a inda aka bata musu azuzuka mun sa tents wanda UNICEF ta ba mu malamai da yara duk sun je ana samun ilimi.
To a takeice yanzu kana so ka ce mana kenan babu wata matsala da ta shafi ilimi a waɗannan sansanin ƴan gudun hijira?
Babu sosai domin ana koyarwa yaran nan a waɗannan sansanin na masu ƴan gudun hijira, don da yake yanzu ma sun roku ƴan gudun hijira a waɗannan sansanin domin a yanzu haka da nake maka magana duk mutanen da suke a waɗannan sansanin kuma ba su wuce 3,000 ba.
To ka ce babu sosai a takeice kenan akwai ƴan nan da can kenan.
Ai dama in kana irin wannan abubuwa dole ne ka samu matsala nan ko can na wani ma zai doka tunda an fara koma kauyuka din su ba suna so su je kauyukan su don su tayar maka hankali, amma har yanzu akwai wasu garuruwa da su mutanen masu tsaro din suka ce ba za su je ba su bari sai an tabbatar hankali ya kwanta a can, zaman lafiya ya koma da mameme a can, tukuna za su koma. To kaga ba za mu ce maka babu matsaloli ba.
To a ƙarshe akwai tsari da waɗansu jihohi suka ɗauka na ciyar da yara ƴan makarantar primary a wannan jiha taku, akwai wani tsari da kuke da shi makamancin haka?
A yanzu babu, amma an ce za a ba mu kudi mu fara. A yanzu din ba ma cikin wayanda gwamnatin tarayya ta ba kudi su fara din, amma mu ma muna da niyan fara wannan wanda za mu ba yaran primary abinci daya kowane rana. Ai wannan ba sabon abu bane, dama mun fara duku aka zo aka daina. To yanzu ma insha Allah in gwamnatin tarayya ta ba da kudin mu ma za mu fara.
To a takaice kenan idan gwamnatin tarayya bata bada nata kasan ba za ku ci gaba da wannan tsarin ba kenan?
Wannan tsarin ba karamin tsari bane. Kar mu yaudari mutane mu je za mu ciyar da ƴaƴan primary gaba daya a jihar Yobe, domin ba zan iya in ce maka gwamnatin Yobe za ta iya ba domin kudin da yake ciki. Ai da aka fara ma aka zo aka daina din domin kudin babu ne. Abubuwan da muka da a yanzu haka muna ciyar da ƴaƴan secondary mu gaba daya, kuma in na ga maka kudin da muke kashewa akan ciyar da ƴan secondary namu mu boarding din gaba daya muna ba su abinci sau uku a rana, kuma a kowane wata a yanzu haka da nake maka magana muna kashe fiye da $200,000 kowane wata akan ciyar da ƴan secondary. In kuma kace zaka hada ƴan primary, don in ka sa ƴan primary kaga yanzu system namu da primary da junior secondary duka a guri daya suke. Ka ba ƴan primary abinci ka bar ƴan junior secondary ne? In ka fara bayarwa dole ka ba dukansu. Kuma idan kace zaka bayar din $200,000 da kake kashewa ƴan secondary din fiye da wannan zaka kashe akan ƴan primary, to ina zaka ce mu kudin muke da shi? Kar mu yaudari kanmu da fari, kar mu fara abin da ba za mu iya mu yi shi kuma ya jure ba. In muka sa kanmu muna so abin ya jure ne, kuma kowa ya samu amfanin wannan abin, domin ba za ka ce za ka ba ƴan primary ba za ka ba ƴan junior secondary ba, domin dukansu a guri ɗaya suke. Policy na education na yanzu aka ce dukansu su yi karatu a guri ɗaya, yaro ya ƙare primary shi ya ci gaba da junior secondary shi a inda ya yi primary sa. So saboda haka ba za mu ce za mu ba ƴan primary ba za mu ba ƴan junior ba, shi sa muke so mu duba abin sosai sai in aljihunmu zai iya ya ba kowa abinci mu fara.
To muna godiya Malam Muhammad Lamin Zanna, kwamishinan ilimi na jihar Yobe a Najeriya. Muna godiya.
To madalla.
Masu haro da wannan Allah ya kawo mu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako, sai kuma makon sama da yaddasa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kama na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Kibahiro Dedone wanda ya daidaita sautin shirin anan ni sahabu Imam Ali Zan Dakata in sallama da ku sai mako
yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.